Hausa na muryar Amurka nake magana daga nan birnin kwannin jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya kama mu a tashoshin gidajen radio kan masu zaman kanun su da suka hada da amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da Niya FM dake birnin Kwanni. Sai tashar mu ta Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana ana iya kama mu a Alpha Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu, Haruna Mamman bako ne ya bullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Kwannin jamhuriyar Niger tare da makon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Wannan ko saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a kasar Amurka, ciki har da waɗansu sassa na babbar hedkwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin mu na wannan hantsin za ku ji cewa batun karewar tattalin arziki da kuma itila'in dumamar yanayi ya sa waɗansu 'yan majalisun wakil na Najeriya daga jihar Kebbi kiran wani taron gauga birnin tarayya Abuja. A jamhuriyar Niger kuwa hukumomin jamhuriyar ta Niger ne da na jihar Kano na tarayyar Najeriya sun ka fara ruwa da tsaki na ganin an ci gaba da gudanar da ayyukan gina makarantar mata zalla ta haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jamhuriyar Niger da jihar Kano an dakatar da ayyukan a can baya. Akwai karashin hira ta musamman da muka yi da tsohon shugaban kasar jamhuriyar Niger Alhaji Muhammad Usman wanda ke gudanar da wani rangadi yanzu haka a waɗansu yankunan ƙasar. Akwai shirin na ƙasa da sharhin jaridun Ghana, sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkan wannan zai zo muku bayan na mayar da ku a Washington DC domin ku saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump yana sanin cewa cutar coronavirus mai kisa ka iya shiga Amurka tun farkon shekarar 2020, amma kuma da gangan bai faɗa wa Amurka gaskiya ba akan irin ɓargar da cutar za ta iya yi saboda gudun kada ya sa mutane fargaba. A cewar wani sabon littafi da wani ɗan jarida Bob Woodward ya rubuta, Trump ya takaita barazanar cutar a bainar jama'a. Bayan kwanaki 10 ya kira Woodward ya faɗa masa cewa ya yi tsammanin lamarin ya fi hakan ban tsoro. Trump dai ya faɗa wa Amurkawa cewa cutar za ta kawo cikin ɗan lokaci, kana ba ta da bambancin da murar da aka saba gani a duk shekara. Ya hakikance gwamnatin Amurka za ta shawo kan cutar. Da yake gangamin yaƙin neman zaɓe a jihar Michigan da ke tsakiya maso yammacin Amurka da ake kwatantawa da filin daga, Biden ya caccaki yadda Trump ya tinkari yaƙi da cutar wacce ta kashe kusan Amurkawa 190,000 ta kuma kama sama da mutum miliyan 600,300. Waɗannan alkalluman biyu su ne mafi girma a faɗin duniya. Wasu manyan 'yan majalisar Amurka sun kira ga gwamnatin Trump ta gudanar da bincike akan sakawa madugun 'yan adawan Rasha Alexei Navalny guba, kana ta ɗora wa Vladimir Putin da gwamnatinsa takunkumi. Kafin sa masa guba a watan da ya gabata, shugaban 'yan adawan Rasha Alexei Navalny ya ce yana aiki ne kan ɗaya daga cikin rahotannin bincike da dama da aka gudanar akan ayyukan cin hanci da rashawa da gwamnatin Rasha take aikatawa a birnin Tomsk na Siberia. An afka masa ne yayin da yake komawa Moscow, kana daga bisani aka kai shi Jamus. Kremlin ta musanta hannu a cikin wannan batu, kana ta yi fatali da duk wani zarge da ake mata na aikata laifi. Shugaba Donald Trump ya bada martaninsa akan sakawa Navalny guba ne a makon da ya gabata, yana mai cewa, yanzu babu da wata shaida, amma dai zan duba batun. Kowa yana ambatar kasar Rasha, kuma ni ban damu don an ambaci Rasha ba, amma ni ina ganin yanzu China ce kasar da ya kamata a riƙa maganar ta fiye da Rasha, saboda abubuwa da China ke yi sun fi muni. A jiya Laraba, wata kotun Istanbul ta yanke hukuncin zaman gidan yari akan manema labarai sakamakon samunsu da laifin take dokar daukar labarai a hukumar leƙen asiri ta ƙasar Turkiya, amma kuma aka bada umarnin sake su yayin da ake jiran ɗaukaka ƙararsu. 'Yan jaridan guda 6 za su fuskanci ɗaurin shekaru 20 a gidan yari akan laifin fallasa sirri da kuma take dokar hukumar tattara bayanan sirrin Turkiya. Shari'ar da ta ja hankali ta bayyana damuwa ne game da wani labari cewa an kashe wani jami'in hukumar leƙen asirin Turkiya a ƙasar Libya a cikin watan Fabrairu. An dai wanke su daga zargin da ake musu akan sirrin ƙasa, amma kuma kotun ta ɗaure Aydin Teza da Farhad Selek da kuma Murat Agiral da suke aiki da jaridan Yeni ya san mai ra'ayin Kurdawa shekaru 4 da watanni 8 a gidan yari akan zargin take dokar hukumar leƙen asirin ƙasa. Babban jami'in kula da cututtuka masu yaduwa a Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya faɗa a jiya Laraba cewa dakatar da AstraZeneca yayin da ake gab da gwajin maganin COVID-19 ya tabbatar da muhimmancin da aka baiwa kare lafiyar jama'a wurin aikin gwajin. Yana da muhimmanci a bayyana dalilin da yasa ake da tsarin gwajin matakai daban-daban domin tabbatar da su kansu waɗanda ake gwajin ba su samu wata matsala ba, inji Fauci a wata tattaunawarsa da shirin CBS This Morning. An dakatar da katafarin kamfanin magunguna na Birtaniya da Sweden ne daga aikin gwajin saboda kamuwa da ciwo da wani mutumin da ya bada kansa aka yi masa gwaji da maganin ya yi. Abin takaici ne hakan ya faru. Ya yiwu za su ci gaba da raguwar aikin gwajin, inji Fauci, amma kuma ba za ka iya sani ba, akwai bukatar su zurfafa bincike. Daga ƙarshe, ma'aikatar tsaron Amurka za ta rage yawan dakarunta a Afghanistan daga 8,600 zuwa 4,500 kafin farkon watan Nuwamba, a cewar shugaban rundunar tsakiya a jiya Laraba, sa'o'i bayan da ya sanar da janye sojoji da dama a Iraki a wannan wata. A sojoji 4,500 ma za mu iya cika aikin da muke so, Kana ya ce sun bayyana aniyarsu cewa ba za su nemi su yi babakere a cikin wannan ƙasa ba. Amma kuma muna da wata bukata ta musamman, bukata mai muhimmanci da ta sa muka amince cewa kungiyoyi kamar Al-Qaeda da ISIS ba za su kai hari akan Amurka ba, inji wani janar na sojan ruwa Kenneth Frank McKenzie, yana faɗa wa muryar Amurka da wasu kafafen yaɗa labarai guda biyu. A cikin watan Yuli, kwamandan rundunar tsakiyar ya faɗa wa muryar Amurka cewa akwai bukatar fara tattaunawar Afghanistan, kana Amurka tana da ƙwarin gwiwa cewa Taliban ba za ta ɗauki nauyin ƙungiyoyin ta'addancin ISIS da Al-Qaeda kafin rage yawan sojojin na Amurka a Afghanistan ba. Shi ma sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya faɗa wa labaran Fox News a watan da ya gabata cewa Amurka na shirin rage yawan sojojinta zuwa ƙasa da 5,000 a Afghanistan zuwa ƙarshen watan Nuwamba.
Kenan daga sashen Hausa na muryar Amurka, yanzu za mu tsunduma a cikin rahoton da muke dauke da su, inda za mu soma da tarayyar Najeriya. A tarayyar ta Najeriya, batun karewar tattalin arziki ne da itti'ilain dumamar yanayi yasa 'yan majalisun wakilan kasar daga jihar Kebbi suka kira wani taron gaugawa a Abuja birnin tarayya, inda suka nemi gwamnatin kasar ta Najeriya ta kafa wani kwamiti na ƙwararru wanda zai samu hanyar magance batun dumamar yanayi da neman inganta muhalli domin kawo wa al'umma sauki musamman a wannan lokaci na damana da annobar coronavirus. Ɗaya daga cikin 'yan majalisar Honorable Shehu Muhammad Wamban Koko ya bayyana wa wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja birnin tarayya Madina Dauda cewa sun yi wannan kiran ne ganin yadda ambaliyar ruwa ke addabar mutane a ƙasar ta Najeriya, musamman a jihar Kebbi da kuma ƙasa baki ɗaya, ga yadda hirar tasu ta kasance.
Mun yi amfani da damar da muka samu yanzu ta kiran hankalin gwamnati cewa ba shakka abadin Allah ya kawo shi sai abin mu Allah lamarin shi, amma ita kuma gwamnati take da haƙƙi na kare rayuwa da dukiyoyin al'umma, ya kamata abu na farko a kai ɗauki na gaggawa, abinci, gurin kwana, abin lullubewa, bargo da sauransu, wanda muna yi magana da DG na Nema jiya, shi har ma ya tura an ji an yi kuma yana shirin kai irin wannan abubuwa, to kin ga daga gwamnatin tarayya kenan. Na biyu kuma, mun ji hankalin gwamnatin tarayya cewa a tabbatar da an yi wani shiri wanda zai na bincike ko na shawarwari na masana yanayi na ƙasa ko yanayi na muhalli cewa me yake kawo irin wannan abin. Wani yana gaya min cewa shi tun da yake rayuwa shekarar shi 53 yake bai taɓa ganin irin wannan abin a jihar Kebbi ba, wanda ruwa har suka kai irin wannan ambaliya din. An yi kowace shekara, amma wannan shekarar abin daban, abu ne na Allah. Amma kuma abu ne wanda yake ana bincika a gani me ya kawo wannan abin. Akwai abin da ake kira climate change, yana yiwuwa shi ne me magani ta ina za a samu sauki a kan irin wannan abubuwa, saboda ya kace da irin wannan abun ta ina mutane za su tafi tun daga argungun kamar na faɗa fadama ce har abin da ya kai makwabtanmu na Benin Republic kasar Benin, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruwa sun ci kowa ta zo, abinci ya tafi, shinkafa musamman shinkafa ga kuma tsada tana faruwa ta abinci yanzu, shi yasa muka ce a ke ayi wannan abu a ganin me yake kawo irin wannan abu. Abin ku kuma kamar na faɗa, hanyoyi da gadoji sun tafi musamman ta nan wajen Bagudo, wata hada da tsakanin Bagudo da kuma kasar Benin Republic ita ma ta kare.
Kuna neman wa'annan agaji domin kuna tsoron kila faruwan wannan ambaliya da kuma iftila'in nan da ya fada ma wannan shiyar zai kawo kaman yunwa ne na rashin abinci ko me yasa kuke ganin ya kamata a zo ai wannan taimako na gaggawa
ai anya madina ba abin da ba zai kawo ba ita ambaliya irin wannan abin da ma muke hasashe kila za a yi cholera ba abinda muke amuna roƙon Allah ya kawo da irin wannan saboda ita ambaliya ba kai mutuna ya shigo da shi ga mun san yadda al'ummar mu suke talakawa ne manoma ne a suna yin bandaki wanda za a gina a ƙasa wanda na Hausa ne ko locally na irin na al'adar mu to irin wannan abun ya ce komai zai shigo abubuwa na kashi na fitsari komai zai ruwa gashi ne ya cinkushe ruwan sha gashi dai to abinda muke hange kila irin wannan ba hankali ba bayan wannan kuma za ga wata cuta biyu ta cholera za ta amai da sauransu shine muke son mu ja hankali a umma cewa a wanda ake sha a kula inda kuma ake zama a kula muhallin da ake tare da shi inda ya sauka an ka cinkushe kuma saboda wasu sun ba wuraren su an tafi makarantu an tafi gidajen makwabta da ƴan uwa shi ma a kula wannan wata fitina ce wanda ba mu roƙon Allah kuma ya kawo Allah da ya kare mu amma ita kuma gwamnati jin hankalinta na kawo cewa wannan abun muke kallo na iflanin da yazo komai na yazo da shi ba na son da ce tsadar abinci kowa ya sani a rocin Najeriya musamman a yanki na da yake manoma ne akwai tsadar abinci da su ina magana da wani mutum mai na dan jami'ar APC yake gaya mu shinkafa buhun masara naira 20,000 talaka ina zai iya wannan gero 18,000 shinkafa ma ni kaina na siya naira 30,000 ina za a tafi
ina wace rawa za ku taka matsayin ku na ƴan majalisu
rawar da za mu taka shi na farko ba ga wani shawara da biyu kuma duk abin da gwamnati ta shirya saboda al'umma su fita wannan abin in ya kasance a yi doka wallahi shirye muke ba abin da muka zo ya Abuja in ba wannan ba duk abin da zai kawo al'ummarmu sauki na rayuwa wallahi a gaban muke za mu yi shi kuma za mu ba gwamnati goyon baya kamar yadda muka saba 100% ba abin da gwamnati ta kawo na cewa a taimaka wanda ya shafi rayuwar al'umma wannan ba mu yi ba yau shekaran mu da 'yan wata uku wata huɗu da muke cikin wannan wurin babu wannan muna kira a shirye muke mu ba gwamnati goyon baya a shirye muke mu taimaka ma al'ummarmu ta hanyar da ya dace da za mu iya daga aljihunmu da kuma duk aikin da muke yi a shirye muke mu yi shi
an gaida Madina Dauda daga birnin tarayya Abuja daga tarayyar Najeriya sai jamhuriyar Niger makwabciyarta inda a wata hira daya da manema labarai shugaban majalisar mashawartan da magaran Muntari Usman ya bayyana cewa za a dawo da ayyukan gina makarantar nan ta haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jamhuriyar Niger da ta jihar Kano tarayyar Najeriya wacce za ta tattara ɗaliban jamhuriyar Niger na Najeriya kuma mata zalla an dai so ma gina wannan makarantar ce a cikin shekara 2014 kafin daga bisani a dakatar saboda wasu matsaloli da suka jitta a cewar shugaban majalisar mashawartan na damagaram Muntari Usman a yanzu haka hukumomin kasashen biyu sun fara ruwa da tsaki na ganin an dawo da ayyukan gina makarantar nan ba da jumawa ba
to kusan an fara ginin halayen gidaje an yi wurare inda mushinan da kwarga su zanna kuma akwai sai aiki zo ya tsaya wanda aka ba kwangila wannan su ɗan Nijar amma yan Nijar masu zama a Najeriya musamman a jihar Kano akwai Alhaji Adamu Dan Madawa na Nijar ne mai zama mazamacin Najeriya akwai Hajiya Fati Malam Umar wadda ta taɓa wakilcinmu a Kano a zaman consul na Nijar a Kano kuma tana rigaya amma yanzu mazauniyar Kano ce can aka ba su kwangila wata gwamnatin jihar Kano ta ba su kwangila ta aka ba su kwangila suna cin aiki ya tsaya saboda abubuwa da dama dai wanda ba an koma bisa su ba to yanzu an yi niyyar a ci gaba da wannan aiki kenan shine wannan tawaga ta zo suka zo da masu girma ministori na ilimin tasowa da na aikace-aikace na jihar Kano ministan mu Sanusi Zamru ya zo shi ma ministan mu na ilimin tasowa a Jine ya zo kuma a nan da makarban sanin an ce an ga wannan wurin aiki an zo da injiniyoyi na Kano wanda suka kware bisa abun harkar gine-gine kenan an zo an yi aune-aune an ga gini wanda ya yi an ga shi an ga wanda ana tsammanin sai an diba an yi bincike sosai sai suka koma gida su yi bincike sosai sun ɗauki gwaji-gwaji wuri-wuri sai su sa cikin na'ura a gani wanda ya yi shi kenan a ci gaba da shi wanda bai yi ba in ya kamata a gyara a gyara in kuma sam-sam ba zai yiwu ba sai an kashe sai a kashe don saboda alhaki ne ga wuyanmu magabatan Nijar kuma a haƙi ne ga su magabatan jihar Kano, idan saboda yara ne za a kawo kenan, bai dace ba a sa su su yi karatu a gidaje wanda ginin nasu wataƙila zai kawo matsala.
Yanzu kuna sa ran kamar gwamnatin Kano za ta ci gaba da yin wannan ayyuka na ƙara shi wannan makaranta saboda amfanin kasashen biyu yadda za su mura gaba daya?
Shakka babu, za su ci gaba, wannan muna da mun tabbata, saboda abu ne na faɗe shi so da yawa, da Kano da Damagaram tun fil asali muna da fulda. Kano ita ce babbar kasuwar mu a cikin a duniya ma, za su ci gaba daya mu ɗan Damagaram, kuma mu kuma Damagaram mu ne ƙofar Kano ta zuwa arewa. Kenan ko yau ko gobe dole ne mu ɗauki Kano da muhimmanci, kuma ƴan Kano su ɗauke mu da muhimmanci.
Har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar, inda yanzu za mu kawo muku ƙarashin hira ta musamman da muka yi da tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar ta Nijar Alhaji Muhammad Usman a wani rangadi da ya soma a waɗansu yankunan ƙasar, bayan yaya da zango a birnin Kwanni, bayan an ji dalilansa na soma wannan rangadi a kashi na farko na wannan hirar. A kashi na biyu na tambaye sa ne domin jin ko zai kai labari a zaben shugaban ƙasa na shekara 2020, sai kada baki ya ce.
Bin izinin lai, kai kana ji ko? Ji sauran laka ji. Kai kamar ni bako gane na. Mu duka yan Nijar ne ko? Da duk sauran jama'an Nijar. Kowa ya ɗanɗana kudarsa. Ko ba haka ba? Kowa jikin shi ya gaya mishi, cikin shi ya gaya mishi, a jihun shi ya gaya mishi. Ko ba haka ba ne? Ko kuma ka yi wata doguwar tahiya ka tafi can sararin samaniya ba ka da labarin abin da ke faruwa Nijar? Na san yadda ni nake da wani sayin labaru, kai ɗan jarida ka ma hini sanin labarin da suke dangane da abun da yake gudana a Nijar. To jama'a, Malam Bahaushe dai ya ce jiki magayi, jiki magayi. ‘Ya’yan Nijar kowa a yau jikin shi ya gaya mishi, dole ne a canza, dole ne a canza. Ko ko so kuke wahalar ta fata haka, ta fata yanzu haka kuke fata kai bago? To don ku a gurmu da yardar Allah, wannan zance ya kare, lokaci kada yake jira.
To masu sauraron mu kar ku sha'afa, muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin Kwannin jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga Sulaiman Muni Barma dauke da shirin na kasa.
Na kasa,
na kasa,
na kasa,
ba kasawa ba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Muni Barma. Makon jiya shirin na kasa ya samu bakuncin Abdul Fatawu Idris, wani makaho da ke shugabancin wata makarantar makafi a kasar Ghana. A farkon hirarsu da Nimatu Abdullahi Yamboni ta tashar Alpha Radio Kumasi, Malam Abdul Fatawu ya yi takaitaccen tarihin rayuwarsa da kuma irin famar da aka sha kafin zuwan wannan lokaci. To a kashi na biyu kuma na ƙarshen wannan tantaunawa, za mu ji yadda rayuwar na ƙasassun Ghana ke gudana a kungiyance, kasancewarsa jagora a wannan tafiya.
Ni ne President Ghana Blind Union Kwabiri Istinga. Insha Allah muna duba abin da zai bari tafiyarmu ya yi kyau. Sometimes akwai wasu ababai ma fashe mun fi da aljifunmu mu taimake, kamar cikin lockdown ga mun samu abinci ba mun sa sema wasu ƴan waye mun da ba su da shi. Kuma ifa godiya fare da abin da zai taba kare ba cikin sallan ga ya mini taimako nama. Akwai wasu mutane mun da ba su samu ba da ke na ba su. Shi godiya afare da dai ba abin da za mu manta da afare ba, suna taimaka mu sosai. Shi wanda zai kawo abin da taimakon shi ya ba afare da cewa ya taimaka mutane ba abin da afare da zai taba ci amanan wani ba, hatta ma wasu lokuta kudin director ma da kanshi yake taimake mu da shi. Shi ifan ba abin da zamu taba zarga afare da ba, suna kokari ka ba kokarin wasa ba. Ni president warana kamar shekarun da wuce an bani abinci ma na kaima wasu fara blind school da na kare, ai azumi da shi da aka ci sallah da shi. Shi ifan part na wasa ba nauyin da afare da yake azada shi nan ba nauyin wasa ba
so kungiyan ku kuna da wani aiki da kuke yi kuke taimaka ma kanku ko kuma ya kuke taimaka ma kanku saboda kungiya da ya kamata a ce akwai wani abin da kuke kuna taimaka ma juna
gaskiya ne da daidai shi kira ma kuke gani yawancin mutanen mu ba su aiki don shi muna zuwa gun afare da su wasu mutane da suka saurare da su da taimake mu ku samu wasu ababen mu taimaka mutane don shi yasa ma na ce ya kamata an kawo wannan dawadawa project din domin inda muke wannan project kuma ina roko wanda zai taimake mu wannan project din yanzu kuma wannan ilimi da muna shi amma babu da kudin da zamu iya mu yi wanga ba besides that and abin ga and zamu mu samu certificate ma a bamu wannan license mu yi wannan abu shi ma muna fama shi wanda zai taimake mu duka yanzu ya taimake mu da mu yi wannan abu domin muke wannan abu insha Allah gara mu ya rage domin cikin wannan kudi zamu doki mu taimake wannan mutane yau haka akwai wasu da suka maka yace muka ji a kai su school iyaye su ba su da kudi za su kai yaran school don shi muna da fama da mu kai su kuma gashi ba kai ka jike ya abin da yaro ko yariyar school ba kudi domin inda government ba ce free ma a hawo mota kai shi an su wundin gari dai da wani dun sabulu da saba ba kai kana kana kai ya wadannan yara su na za samu wadannan kudi don shi muna roko jama'a a dai taimake mu mu yi mu taimake wadannan mutane su ma su je samu school da mu muka samu iyaye na sun je lahira kaman shekaru hudu da ya wuce kuma sun taimake na samu masai tukun Allah ya kabire su insha Allah Allah ya sa su huta kuma ina da yaye ni na kaman hudu da mai da nibiya da mata kuma kaman hudu insha Allah kowa cikin family na dai sun gani kaman dan ba wani discrimination ba wani problem tsakani da su abinda nake so su taimake ni insha Allah suna taimake ni fi sabili la ba wani problem shi su duka ina ga shi su kin tuna mun wani abu garin ga da afa radio ma lokacin lockdown afa radio su kokari da mu lokacin da mun waye buge mu sosai gwamnati ma bai kula da mu ba afa radio ya kula da mu shi ga da afa radio da wannan suka taimake mu da hawa mu da muka samu problem a cikin gangan jiki mun gode masu duka abin da yake ne gwamnati na gurgure nashi a cikin karanta karatu mu amma ina so kuma roko gwamnati ya kuma kara wani karfi da kai domin akwai wani brilliant nan ba kaman bai iya brilliant amma ko kullun shi na aiki don da bai san rubutan brilliant nan shi zama kaman education nan ba abin da zai samu ba kuma yanzu akwai wasu software ne da za ka kai magana software nan ya zara maka shi muna rokon gwamnati kawo da wurin na ba bai shi inda mai shi bai use brilliant nan shi wannan abin ne ta mutum shi shekara ya zama redundant rokon da nika so roko kuma zai roko kuma Voice of America mu da muka gano kuma talauci na nan ni na wai wani ma ya samu kudi ma sai computer problem shi zamu roko su da wanda yake da shali ko tsofaffin computers ma za su taimake mu da shi shi ma mu yi ba dan wayan mu kuma su yi karatu da shi da mu iya ni alis mu dai suna da wani scholarship kuma za su ba ni man da nika so ni yi master shi na kuma alis da ya ni da
to masauraro nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakonmu Abdul Fatau Idris director makarantar makafi da Nimatu Abdullahi Yamboni ta tashar Alpha Radio Kumasi da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sule Mumuni Barma ke ce da ku mu ne lafiya
Mumune Barma an gaishe ka. To yanzu lokaci ne da Radwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana.
Da jaridar Ghanaian Times da mu so masharhin jaridun na yau kuma ba cikin manyan kanan labaranta wannan labarin ne buɗe damun din bagare. Da ambaliyar ruwa na shekara-shekara gwamnati za ta bayar da kuɗi Ghana City miliyan 29.6 domin magance matsalar lokaci mai tsawo jaridar ta ce gwamnati ta shirya gabatar da atisayi na gaugawa da aka kiyasci akan kuɗi Ghana City miliyan 29.6 da ke na fatan kawo sauƙin wannan matsala na ambaliya na duk shekara-shekara wadda ke mugun banna da zaran ya hadu da bude damun din bagare inda commission din albarkatun ruwa ne ce ta bayyana haka a cikin wani jawabi daga commission ta gabatar babban sakataren zartarwa na commission Ben Ampuma ya ce gwamnati na fata
tabbatar wa al'umma dage wata wurin yin aiki don tabbatar da matakai gajeren lokaci da kuma lokaci mai tsawo da zai kawo karshen wannan rikici da ke shafan kogin Wild Volta. Shugaba Akufo Addo ya hakoce akan irin sharhi da tsohon shugaba Mahama ya yi gangane da al-kabilan Achim wanda ya kira su Achim mafia wato ƴan sakawa kenan ko kuma dai mazalunta na Achim yana mai kira ga malamai na Kirista da su ja kunnin tsohon shugaban na kasa. Shugabana na Akufo Addo ya nuna damuwa ainin ga shiru da shugabanni ko kuma da manya ko kuma dai har iyau malamai na kasar sun kai dangane da irin wannan jawabi da tsohon shugaba Mahama yayi wanda ke nuna kabilanci. Shugaba Akufo Addo ya nuna cewa in shugaban kasa ya faɗi abin da bai dace ba kamata yayi abaya masa a fuskar sa, haka kuma dukkan ma shugabana ɗan adawa ne yayi wannan kuskuren shi a gaya mu da shugaba Akufo Addo ya sadu ne da shugabannin na bishop din Katolika a Jubilee House a ranar Juma'a inda yayi wannan jawaban. Tsohon shugaba Mahama wanda shine dan takarar jami'ar NDC a mako da ya gabata ya gabatar da wani jawabi da ke suka ga wata harakar da ake cewa a Jafadin. Sannan gabanin aka Isaac Adongo wanda mamban majalisar dokoki ne da ya tantance wannan jawabin ya sifata al'umma da ke aiki a wannan harakar a matsayin Achim Sakawa Boys wato mazalinta kenan kuma dai ɗan sakawa na Achim. Da wannan labari muka iso karshen sharhin jaridun na yau Ridwanul Lamuktara ba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Halin yanzu masu sauraron mu ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Lokacin da suka dare kan karagar mulki a shekarar 1979 ake zargin gwamnatin jiran da hannu a kashe-kashe da har-haren ta'addanci da kuma kai har-haren ta'addanci a sama da kasashe 40. Yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce zaluncin gwamnatin da kisan kai bai tsaya a cikin kasar kawai ba. Ranar 21 ga watan Agusta, ranar da kowace shekara ake tunawa da kuma zaman makoki ga waɗanda harin ta'addancin ya shafa, ma'aikatar harkokin wajen Amurka domin girmamawa da tuna waɗanda lamarin ya shafa ta kagaba takunkumai kan 'yan Iran 14 da suka aikata laifukan take haƙƙin bil'adama, 13 daga cikinsu waɗanda jami'an gwamnati ne da suke da hannu a wani ƙazamin hari da aka shirya da kyau a Switzerland a 1990. Masu kisan 13 da suke nuna kansu a matsayin jami'an diplomasiyyar Iran suna aiki da umarnin gwamnatinsu yayin da gwamnati ta kisa wasu har-hare da dama da aka kai a ƙasashen waje. Waɗannan wakilai da suka kai har-haren ta'addanci da kisa don su rufe bakin 'yan adawa Iran. Duk da haka, kamar yadda sakataren harkokin waje Pompeo ya faɗa a cikin wata sanarwa da aka sanar da sunayen, ba wai a ƙasashen ƙetare kaɗai ba ne gwamnatin Iran take amfani da tsoratawa da tashin hankali don ta sami iko kan 'yan ƙasar Iran. Amurka ta kuma bayyana a fili sanya takunkumi ga Hujjatullah Qudi Suri, daraktan sanannen gidan yarin Ebin na Iran, inda ake azabtar da fursunonin siyasa da azabtarwa na lokaci mai tsawo, ciki har da fyaɗe, duka da kuma rashin kulawar likita. Kana ana garkuwa da 'yan ƙasashen waje domin neman sassauci daga gwamnatocin ƙasashensu. Ayyana waɗannan jami'an Iran 14 da suke da hannu a mummunan take haƙƙin bil'adama yana nufin an hana su da danginsu shiga Amurka. Waɗannan matakai sun tura saƙo na goyon bayan waɗanda ke ta haƙƙin da jamhuriyar musulunci ta Iran ya shafa a duniya cewa za mu tabbatar da ganin an hukunta waɗanda suke yaɗa ta'addanci da tashin hankali. Sakataren harkokin waje Pompeo ya ce Amurka za ta ci gaba da matsa lamba ga Iran don ta kula da mutanenta tare da mutuntawa da girmamawa. Amurka na sa ran ganin ranar da waɗanda suka aikata laifukan take haƙƙin bil'adama a Iran da ba zai kirgu ba za su fuskanci shari'a ta gaskiya, da kuma fatan cewa waɗannan matakai za su samar da jin daɗi da kuma sake tabbatarwa da dangi da abokanan waɗanda suka rasa rayukansu saboda tashin hankali da zaluncin gwamnatin Iran a cikin gida da waje. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraron mu, da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Mai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku kasance lafiya daga birnin Kwanni ta Jamhuriyar Nijar. Masu salamu.